bin washfi dhunubina abil qasimi mustafa muhammad allahumma salli ala muhammad wa ala ali tayyibin tahirin al ma'sumin sima baqiyat al life fi ardi sahib al asri waz zaman arwahuna lahu fida inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تويو أكي جوياين أربعين نشيكارا دبو دتري هدو دا تلاتين دبوكوي نهجرة wato kenan yau da aukuwan waƙan Karbala tunda waƙan Karbala a shekara ta 61 ta auku yau shekara kenan 1300 kenan da 76 wannan 40 din waƙan Karbala ne wadda ta auku ranar 10 ga watan al-Muharram hijira 61 daidai to kuma bayan wannan ai abinda aka aikata na inda aka tattara rundunoni na dubu dubatan dubbai na mayaka mayakan dawakai da mayakan ƙasa da ƴan kibo waɗanda a ƙallan takdir mafi ƙaranci ya sa mahayin doki 30,000 wato in ka ce a runduna aka ce mahaya kaza to galiban rundunan sukan fi yawan mahaya ɗin domin da mafi yawan mayaka ba a kan doki suke ba in aka ce mahaya 30,000 kawai yana nufin kenan a ƙalla za a sami kila 90,000 zuwa 100,000 na mayaka kenan saboda galiban mayaka ba bisa dawakai suke to kuma mafi yawan takdiri ya nuna ainihin mayakan nan sun kai kaman kimanin 200,000 mahayansu da mayakan kafadinsu duk sun tattaru ne akan su kisan kai ba za ka za mu ce mishi yaki ba don bisa ka'idan yaki mutum ya runduna ta kanci runduna da take daidai da ita ne ko ta ɗaran mata kaɗan ko ta gaza ta kaɗan amma wannan wa'inda aka je a kashe Imam Husaini ne alayhi salam da mutum 18 daga cikin iyalan gidansa da kimanin kamar mutum 60 daga sahabbansa jimla duk cikansu kamar su 78 kenan basu kai 100 ba su aka je da runduna da ta kai imanin mutum 200,000 wannan ba yaki aka je ba an je kisan kai ne mummunan kisan kai domin ko a san kwallo ake yi wanda akan sa 11 nan 11 nan in aka ce za a kara tsakanin 11 da 66 in an ce sun ci so 60 ai ba mamaki ballantana a ce za a kara ne tsakanin 11 da 6600 misali. Kaga in aka ce sun ci dubu ma ba mamaki, don ya tashi a wasa, don ba wasa ne. To wannan shi ma ba yaƙi ba ne, sun je kisan kai kuma abin da suka yi ke. Amma Imam alayhi salam bai gushe ba, yana mai nasiha gare su don ya yanke musu uzuri. Ye nasiha, ye nasiha, ye nasiha, ko sa hankalta. Suka ce ba wani abu da suke bukata daga gare shi, sun san ko shi waye. Amma sun zo ne a kan abu guda, za su kashe shi ne kawai, kuma za su kashe shi ne saboda ƙin ubansa. Ɓarɓaro suka ga wani lokacin da suka ce masa, kai za mu kashe ka ne saboda ƙin ubanka. Kuma wane ne ubansa? Manzo Allah suke nufi. Saboda murama abinda aka yi mana a Badar da Hunain. Waye yake su a Badar da Hunain? Su je sun yaƙi manzo Allah ne, Allah ta'ala ya bashi nasara a kansu. Suka yi bayan kisa ɗin, suka cinna ma haimominsu wuta, suka kama iyalan gida, mata da yara, a matsayin wai bayan yaƙi. Suka je da su garin Kufa gaban gwamna Ibn Ziyad, bayan irin walakancin da ya musu. Sannan mai gidansa Yazid ɗan Muawiya daga Dimashq ya ce a turo masa kawo kan da iyalan gidan ya zuwa Dimashq. Aka bi da su ta hanya mai tsawo don a bi gari gari, aka kai Dimashq. Ana kowane gari aka je sai an tari kawo kan da biki kamar ana idi. Haka suka bi gari da gari har suka kai da birnin Dimashq. Sannan kuma ya san ya aje su, ya san ya sanya su a masauki wanda bayi da rufi. Ballantana ya kare su daga rana. Ko ya kare su daga sanyi in dare yayi. Hakanan ya kulle su anan har ya zuwa lokacin da ya fuskanci abubuwa sun juya masa baya. Jama'a a gari suna la'antarsa don sun fahimci wane ne ya kashe. Domin dama su sha ma an riga an gaya masu cewa an gama da maƙiyin Yazidu ne. Ba wanda ya san cewa wannan da aka ce iyalan Annabi. Don shi tun lokacin mahaifinsa Muawiya ya koyar da Shamawa cewa su ne Ahlul Baiti, su Muawiya. Shi kuma Ali ba Balarabe ba ne, ba Badalame ne, kuma ya zo yana faɗa da su akan haƙƙinsu, kuma baya sallah. Akan haka suka juna. To ganin cewa sun fahimci wane ne ya kashe, sai abu ya juya masa. Don haka ya ga cewa to gara su koma gida. Sai yadda su koma Madina, kuma yasa aka kai su, a koma da su Madina. Yayin da shi Imam ya biɗi, yana son a bashi kawo kaɗin da kuma dukiyoyin da aka kwata nasu. Aka ce duk ya bashi. Sannan kuma ya biɗi wanda aka sa su raka su bi da su ta Karbala. Na'am, Karbala ba tana hanyar Madina bane daga Dimashq. Shi ma sun so a bi ta nan ne domin su ziyarci Imam. Kuma su tafi da waɗannan kawo kasu, suka je da waɗannan kawo kasu, suka raskar da su da gangunan jikinsu. A yin tafiyansu, ya dace da ran 40 suka isa Karbala. Kwana 40 bayan Ashura kenan ta wannan shekara. To sai zamana ainihin Jabir bin Abdullah al-Ansari radiyallahu anhuma, shi da babansa, shi ya tafi ziyarar Imam Hussein a daidai wannan rana. Ya isa kogin Furat, ya yi wanka, ya ɗauko tufafinsa masu tsafta, ya ce yaransa ya kawo masa turare, kutun turare ya bulbula a kansa da jikinsa. Sannan ya taso yana takawa a hankali tun daga kogin Furat. Kowane taku yana zikiri har ya je ga kabarin Imam Hussein. Ya ce ma yaransa, dora man hannuna akan kabarin dun Jabir a lokacin ya tsufa ba ma ya gani yace dora hannuna akan kabarin ya dauki hannunsa ya dora masa da yana da ya shafa kabarin sai ya fadi rusumanme akan kabarin yace sai da muka yi ya fa masa ruwa sannan da ya farfado ya kira da karfi har sau uku yana cewa ya Hussein ya Hussein ya Hussein sannan ya ce ina masoyi zai an samu masoyi bayan an raba jikuna an raba ruhi da gangan jiki an gutsura gabubba an cire kai an kai wani wuri ina za ka iya amsa mini na'am Jabir yana da tabbacin cewa Imam Hussein ya jinsa amma yana jinsa da ruhi ne gangan jiki an gutsutsura an cire ka saboda haka gangan jiki tare da ruhi ne yake iya magana a wannan duniyar jukuna wanda muke ciki amma in ya koma duniyar rayuka sai dai rai ta ji kuma ba zai yiwu masu jukuna su ji shi bayan yau in su kalmomi na yabo ga Imam Hussein masu tsawo yana yaba masa cewa shine wani yana cewa mai zai sa ku ba za ka zama haka nan ba domin kai ne fa ka fito a tsarkan gida aka shayar da kai daga nonon shiriya kuma ainihin aka ciyar da kai daga hannu tsarka kaza kaza dai wannan bayan ya gama wannan sannan sai ce ya juya ya dubi daidai sauran shuhada da aka bizne ya yi sallama gare su ya yaba musu kan yadda suka sadaukar da rayukansu wajen kare Abi Abdullahi Hussein sannan sai ya faɗi wata magana ya ce na shaida cewa muna tare da ku ina shaida akan cewa mu dinnan muna tare da ku yaronsa Adiyatul Awfi wanda yake biye da shi ya ce ya za ka ce muna tare da su alhali mu ba mu keta wadi ba ba mu hau tudu ba ba mu gangaro ko zanzamo ba ba mu yaƙi da takobi ba ba a gutsara kawo kanmu ba ba a gutsutsura gabubbanmu ba amma ka ce muna tare da su sai ce ya Adiya na ji masoyina manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yana cewa man ahabba qauman hushira ma'ahum wa man ahabba amala qaumin ushrika fi amalihim wanda ya so mutane za a tashe shi tare da su wanda ya so aikin mutane za a gwama shi da aikin nasu yace ina shaida cewa ninyata da ninyan sahabbai na inji Jabir yana akan ninyan abinda suka tsaya suka mutu akai wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi shi kadai ya isa hujja akan taron nan namu wanda ya so mutane za a tashe shi tare da su wanda ya so aikin mutane za a gwama shi da aikin su a cikin za a tarayya da shi aikin su Allah kai shaida muna son Hussein muna son iyalan Hussein muna son sahabban Hussein kuma abinda suka aikata muna son aikin da suka aikata Allah ka tara mu tare da su ka tara ayyukan mu tare da ayyukan su yana cikin haka nan sai yaron su wani bawan sa yace maulai ga duhu can ina hangowa mutane na isowa nan sai yace ma bawan sa maza ka duba maza ka je ka duba idan Ibn Ziyad ne ko jama'an Ibn Ziyad ne mu nemi mafaka idan ko maulaya wa sayyidi ne shugabana mai gidana Imam Zainul Abidin ne to kai da ne saboda Allah wato ya yanta shi wannan bawan ya zabura ba dade ba sai ga dawo ya dawo yana albishirinka tashi ka tarbi maulaya wa sayyidi ibn rasulullah Imamu Zainul Abidin nan da nan Jabir ya miƙe ya tafi tarban Imamu Zainul Abidin Imamu Zainul Abidin yana isowa ya dube shi yace Jabir yace na'am yace ya Jabir anan ne aka kashe mazajenmu anan ne aka cire kawo kanmu anan aka kashe ƴaƴanmu anan aka riba ce matanmu anan aka kona haimanmu gidajenmu suka zauna anan suka yi kuka kwana uku wannan shine farkon taron 40 wannan shine farkon taron 40 kuma ga duk wanda yake ganin taron 40 wani abu ne sabo in shi ahlus sunna ne wal jama'a ya san Jabir bin Abdullah al-Ansari sahabin manzo Allah ne sallallahu alaihi babansa Jabir baban Jabir Abdullah bin Jubair an wani kan ce kada mutun ya confuse da Ibn Zubair Abdullah bin Jubair shine manzo Allah ya sa shi akan maharba kibau ranan Uhud wanda suka gudu sauran ƴan kubau din kaman su 500 suka gudu suka bashi da su 12 da shi da kaman mutum 11 Abdullahi bin Jubair ya dake ya fuskanci durundunan Khalid bin Walid ya kace su dukkan su shine baban Jabir kuma Jabir an haife shi shekara 15 kafin hijirar manzo Allah wannan nufin kenan kamar shekara 2 kafin aiko annabi kenan ko abin da ya kama da haka nan kamar shekara 2 kafin aiko annabi aka haife shi kuma lokacin da manzo Allah ya je Madina yana kamar dan shekara 15 sannan ya rayu da manzo Allah shekara 10 kaga yana dan shekara 25 manzo Allah ya bar duniya sannan kuma ya rayu har ya kai shekara ta 78 bayan hijira sannan Allah ya dauki ransa shi kuma kafin rasuwansa manzon Allah sallallahu alaihi wa ali ya ce da Jabir ya ga masa wasi ausiya dinsa 12 yace na ɗayan su Ali na biyun su Hassan na ukun su Husain na hudun su Ali dan Husain wanda za a kira Zainul Abidin na biyar din su shine Muhammad wanda za a kira Bakir yace ya Jabir kai zaka riski wannan Muhammad din in ka riske shi kace ina gaishe shi don haka ne ma Jabir yake da yaqini cewa sai ya ga haihuwan dan Imam Zainul Abidin don akan idan shi aka haifi Imam Zainul Abidin akan idan shi ma aka haifi Husain din ma kan idan shi aka haifi Husain akan shi abin sa gafi Ali dan Husain kuma ya san zai ga jikan Husain don manzo Allah ya ga masaka na ya aike shi don haka ne ma aka ce lokacin da aka a birnin Kufa a lokacin Hajjaj yana ta kisa baji ba gani ana kawo mishi sahabi yana kacewa a ce can gina akwai wani sahabi ya ce a kawo shi a yanka sai ji kafin ya shigo jama'an suka ce ya Jabir mu bar garin nan domin wannan mutum ba za mu amince masa ba ce a shi ba illa zashi dukku suka watse sai aka bar shi aka ce akwai wani tsohon sahabi a gida ka yace a kawo shi aka zo da shi yace zan kashe ka inji Hajjaj yace baka isa ba saboda ni dan sakon manzon Allah ne ni manzon Allah ne kuma ban isar da sakon ba kuma sai na isar tunda manzon Allah ya ga min cewa zan isar da sako sai kuma sai na isar yace Hajjaj yace kawo sakon yace kai ne manzo Allah zai aiko ne ya zuwa gare ka kazaminka da kai manzo Allah ya aiko ne ne ya zuwa ga jikansa Muhammad wanda za a kira Bakir kuma ba a haife shi ba yace ku kashe shi zuwa sai yace wannan tsohon banzan ku fita ban da shi ba na son kore shi yace ba dama baka isa ka kashe ni ba saboda Jabir yana da yaqini tunda manzo Allah ya ce zai ga Bakir zai ganshi ne haka ko ya faru lokacin da aka haifi Imam Bakir da ya shigo shi bai ma san haihuwan ba an yi haihuwan ba da ya shigo sai Imam Zainul Abidin ya ce gaida mai gidanka don ka mai na cin koyi ya tsufa baya gani yace ga yadda shugabanka iruka yace assalamu alayka ya maulaya ya sayyidi ya muhammad albaqir manzan allah sallallahu alaihi wa ali yace in ce maka assalamu alayka sannan imam baqir yana jariri yace wa alaihi salam wa alayka salamu ya jabir jabir bai dade ba bayan wannan ya bar duniya ya ku isa da sakon wana ga muku labarin jabir ne don a san waye jabir labarin jabir na da tsawo yawa kun sa a kissan umar bin hattab ya kasance yana ba mutane kaso dirhami yana raba musu ko dinari ne goma in yazo kan jabir sai bashi 20 duk lokacin da yake zin ya ba kowa goma in yazo kan jabir sai bashi 20 sai abdullahi dan umar yace ya baba naga kana fifita wani akan danka yanzu ka ba jabir 20 ne ko 10 ka bani yace ya dana ba zan manta da ranan da babansa ya dake ni ko na babanka ko ya gudu ba ranan Uhud babanka ya gudu shi ko babansa ya dake don haka lokacin da na ganshi sai na tuna da babansa shi yasa nake bashi kaso biyu to in kai ahlus sunnah jama'a ne kana da uswa daga ziyaran Jabir ballantana kuma ga Imam Zainal Abidin ya zo wanda shi Jabir yake kallon shi a sayyiduhu wa maulahu suka kwana uku shine 40 na farko to tun daga nan ake 40 har ya zuwa yau kuma yazo a ruwayan mu daga Imam Hassan al-Askari yace alamomin mu'mini guda biyar ne daga ciki sai ambaci ziyaratul arba'in ziyaran 40 na daga cikin alamomin mu'min tayu a wancan lokacin mutane ba za su gane me wannan yake nufi ba amma yanzu zamu iya ganin 40 yadda ya canza yanzu 40 ya zama ma'auni na gane ina walayanka take inda dama can ashura ta riga ta raba duniyar musulmi biyu yazidawa da husainawa babu dan baruwan mu ba dan bayyana bayyana duk wanda yace shi ba dan baruwan sa ne ƙarya yake ba yazide ne to sai zama gashi Imam Hassan al-Askari salamu Allah alayhi yana cewa ainihin daga cikin alamomin mu'mini akwai ziyaratul arba'in to ziyaratul arba'in ya shiga kambama ya tafada ya tafada shekara da shekaru duk tun wannan shekara ta farko ake yin sa har ya zuwa yau din kaman kwana uku da suka wuce a irin net din nan site din al'alam naga sun sanya wani hoto suka ce mishi sura nadira ta tafiyan masu tafiya da kafa ne zuwa 40 a shekara ta 1916 miladiya ba yanzu muna da mun kusa shiga da 2016 ko kun ga imanin kidayen shamsiya kun ga imanin shekara nawa kenan ku ce min 100 cur 89 ba yan to 100 muna yace ma 100 tunda mun nan da kwanaki kadan za mu shiga 2016 to wannan hoton a 1916 aka dauke shi kuma mutane hululul suna tafiya da kafafuwansu za su je ziyaran 40 saboda haka wannan abu daddan abu ne ake yi na'am na san anan dinmu ziyaran 40 ya zama baku domin wannan taron namu da muke ne ziyaran 40 mu anan shine na 17 da muke ina da su hotunan na 17 na farko din da muka fara yi in mutum ya gani zai ga mu yan gomomi ne muka yi ma ainihin ba wutar nefa muka dauko irin fitillan nan mai batir muka kunna da shi muka yi muka karanta ziyaran 40 amma ziyaran 40 ya shiga habaka ya shiga habaka ya shiga habaka har yazo abinda yanzu kowa ya san ana ziyaran 40 kuma ziyaran 40 ya zuwa kabarin Abdullahi Hussein yanzu ya zama taro mafi yawa na bil adama a doron kasa duk shekara ƙara yawa yake sai dai a kiyasta mutane ba a kidaya su a bara an kiyashin su akan miliyan 40 suka ce to bana kuma sun bi haka ni ban ci kiyasi ba amma na san tun kwanaki da yake akwai wasu channeloli da suke nuna yadda ake tafiya an kwashe wajen kwana 40 ana tafiya da kafa zuwa karbar to bana ainihin an same tafiyan da yafi kowanne tsawo wanda mutane suka tawo ko daga Mashhad da Kaba nisan kilometer 1,700 da ana ganin basara ita tafi nisa nisan kilometer 600 to yanzu an samu wanda ya nunka 600 din har ya dora kafin aka taron 40 ya zama taron da yafi kowanne yawan bil adama a doron kasa yanzu don haka ne ma muka ce mu anan ya kamata mu ma mu nuna akwai magoya bayan Imam Hussein na'am na san yanayi na rayuwa ya sa mutanen mu ba su tafi da yawan gaske zuwa ziyaran Imam Hussein a Karbala ba kadan sun tafi abin takeici shine bana ba anunka na bara ba nan inda suka tafi sai zama kamar wanda suka kamar na bara ne kamar mutum 150 suka tafi daga nan suka hadu da waɗanda suka yan Najeriya da suka je daga sauran kasashe suka kai 100 da yan wa'in da wani abu 200 kai 200 da wani abu to kuma su ma da yake kowane gungu ana ba su dama su shiga cikin harami din to godake ba sun tafi duk gungu ɗaya bane akwai wanda suka aka ba su dama suka shiga jiya karfe 12 dare a can karfe 10 kenan anan yau ma akwai wanda suka shiga yau suka kuma ziyarci Abul Fadl Abbas har ma sun yi sako cewa yanzu suka fito dazun nan da sabi to haka nan amma anan na san yanayi ne yasa ainihin ba iya zuwa ba har wani lokaci ne anan Hussein yake cewa da za a ce za a zo da jirage a ce to bismillah wanda za shi Karbala da ya ka gani malam ya yanayi ne yasa ainihin ba iya zuwa ba amma da hali kowa zai so ya ci to insha Allah mu ma anan kamanta wanda muka yi na tattaki zuwa taron 40 muna fata Allah ya sa mu musharaka da waɗanda suka taka zuwa Karbala to na so magana dangane da abubuwa daban-daban na kuma so a ce akalla na fara magana 12 ne daidai to amma sai zama na fara wajen 12 da kamar 20 yanzu kuma na ci dan lokaci kuma akwai abubuwa da nake so in magana akai na farko na dan yi shimfiɗa akan ziyaran 40 wanda yake ga mai hankali ya ishe shi ishara amma na san mutane ba kana iya musu bane suna ganin taron nan suna masa fassara yadda ransu ya ga dama kaji maganganu iri-iri wani abu da masu maganganu daban-daban inda zaka tambaye su waɗannan mutanen da suke tattakawa da kafa ina ne suke zuwa in ka tambayi mutum 10 tana iya ka sami amsa 10 daban-daban kowa da abin da zai gaya maka amma in ka tambayi su masu tattakawan in ka tambayi mutum 100 to ba kawai amsa ɗaya za su baka ba tana iya ma su baka da kalma ɗaya din su san inda abin da za su je to bisa ka'ida na hankali da shari'a kana hukumta mutum ne da abin da ya faɗa ba abin da kaga dama ba in ka gani sai ka ce meye wannan in aka ga maka ko baka yarda ba sai ka ce haka yace kuma sai ka dauke shi haka nan din yace za shi ziyaran 40 ne خلاص ba kuma sai ka ce yana yin kaza bane kuma da kaga an sa ya Hussein ya Hussein to wai na nufi shi Hussein kuna kiran shi ne ubangijin ku kenan wanda kuke bauta masa sai ka tambayi wanda ka gansa da ya Hussein me wannan ya Hussein yake nufi sai su ga ya maka in sun ga ya maka ko baka yarda ba sai ka ce haka suka ce amma baka da haƙƙin da zaka ce ai sun dauke shi abin bautan su kalmar ya Hussein takaitawa ne na labbaika ya Hussein labbaika ya Hussein amsa kiransa ne yayin da aka kashe duk sahabbansa aka kashe duk iyalan gidansa ya zama yanzu shi kadai ya rage ya yi bankwana da iyalansa ya kama hanya zuwa fafatawa da makiyan da la mahala ta kashe shi za su suka harbo masa kibau bayan yi sun ga cewa zai bayan ya kashe da dama da takobi da kwamandansu Umar bin Sa'ad ya yi daka masa tsawa ce ba ku san waye kuke faɗa da shi ba ɗan babansa ne fa zakin larabawa wallahi zai iya gama da ku gaba ɗayanku in kuna mishi daidai ku dira masa ne gaba ɗaya sannan suka yi masa ruwan duwatsu suka yi masa ruwan duwatsu suka yi masa ruwan kibau har suka faɗo da shi ƙas a lokacin da ya zama shi kadai a lokacin ya ɗaga hannu yana kira yana halmin nasirin yansuruna akwai wani mai taimako da zai taimaka mana wannan kira ba wanda ya amsa ma Hussein kira yi a falalin hamada waɗannan mutane ba su tausaya masa to wannan kiran bai fada a kuramin kunnuwa ba wannan kira ta halmin nasir yansuruna ya shiga kunnuwan masu rai kuma shi ne ake masa talbiya da labbaika ya Hussein har ya zuwa yau ɗinmu da muna nan lokacin da ya yi wannan kira duk munan da mu rundunansa ne to wani abu kuma da waɗannan mutane suke cewa to wai me yasa abin naku har da Kirista addinin ku ɗaya ne sai mu ce musu shi Hussein alaihi salam ya fito ne da nufin kawar da zalunci da tabbatar da adalci wannan kuma al'amari ne na mutuntaka duk mutum yana kin zalunci duk mutum yana son adalci saboda haka al'amari Hussein na kowa da kowa ne yahudu ne shi ko musulmi ne shi ko kirista ne shi ko ma dan communist ne comrade duk Hussein na sai domin kira ga adalci wannan abu ne da kowane mutum ke so kuma tarihin nuna tausayi da nuna goyon baya ga Husaini daga bangaren kristoci yawo asali ne tun lokacin shi Imam Hussein din daga lokacin da Imam Hussein yake tafiya kafin ya je Karbala ya bi ta wani gida a dokan daji ya je sami wata mata da tijuwa tsohuwa ya ce ko kuna da ruwa ta ce masa a ba mu da ruwa dana ya tafi ɗebo mana ruwa kuma tun safe ba zai dawo ba sai yamma haka mun in aka je ɗebo ruwa sai an yi ne saboda kai kan ɗebo mana ruwan da muka amfani da shi ne kwana 7 kafin ya je ya sake ɗebo yau kuma ya tafi ɗebo ruwa saboda ka sai yamma zai dawo sai Imam Hussein ya sa takobinsa sai ya tona wani wuri a kusa da gidan nasu sai ruwa ya bullutso yi sama. Sai matan ta yi mamaki, ta ce, ko kai ne Isa Almasihu, Jesus Christ kenan, ko kai ne Jesus Christ? Ya ce, ba ni ba ne, ni ɗan uwansa ne. Ni ne Husainu ɗan Ali, sannan ya wuce. Da yaron ɗanta ya dawo da ruwa sai ya sami ruwa na toro ko a kofar gidansu yana sama. Ya ce mata, umma, Jesus ya zo nan ne? Isa Almasihu ne ya zo nan? Ta ce, ah, wallahi wani mutum ne ya zo, wani bawan Allah. Na tambaye shi ko Isa ne, shi ya ce shi ɗan uwan Isa ne. Sai ya ce, mama, ai, ba mu ga abin zama mu bi shi. Suka tattara suka bi shi. Kuma lokacin da wannan matan da ɗanta da mijin da ɗanta ba da matar ɗan suna tare da shi, lokacin da kowane yake neman izini ya shiga fagen fama, shi ma sai ya nemi izini. Uwarsa ta ce, kai ba za ka je ka taimaka ma ɗan manzon Allah ba? Shi ma ya nemi izini ya shiga fagen fama. Matarsa kafin ta shiga sai ta shiga kuka, za ka je ka mutu. Uwan tana karka tsaurare ta, tafi wajen kare bayin Allah, tafi wajen kare tsarkaka, karka tsaurare ta. Matan tana kuka, sai ya tafi ya bar ta. Lokacin da aka ji masa ciwo har aka kawo da shi, sai ga matan tana ce mishi, tashi ka yaƙi azamai, tashi ka kare bayin Allah, tashi ka kare tsarkaka. Sai ce, ba ke ke ce makar in zo ba? Ta ce, wallahi kiran da na ji na Husaini yana yi a haima, yana cewa halmin Nasiru yansuruna. Shi wannan kira ya sosa raina, na ga yanzu da ni za a yi. Sai ga shi ɗazun tana ce mishi kare ji, yanzu ita take ce mishi tashi ka yaƙi. Kuma lokacin da aka wuce da kan Imam Husain da suka ɗauko sun sagale, wanda aka yi kwaɗan tamsiliya ɗin shi, da aka wuce birnin Ambar, kiristocin wurin duk cocinansu sai da suka kaɗa ƙararrawowi, suka kuma fito suna rera waƙa. Haka nan ma garuruwa daban-daban da aka je, kuma dai isa ne mai tsawo, ba wurin mahallin da ba wannan mahalli zan iya ba ku labarin sai a karatu. Har ma sun sauka wuraren bauta na nasara har wuri daban-daban. Akwai inda suka yada zango kusa da wani rumfan wani mai bauta ba nasari, kirista kenan. Ya ga haske yana fitowa daga kai ɗin, ya fito ya ce musu, wannan kan wane ne? Suka ce mishi, kan wani mutum ne maƙin sarkin musulmi, shi ne muka kashe shi, za mu kai masa sarkin musulmi. Ya ce, ɗan wane ne? Waye babansa? Suka gaya masa. To uwarsa fa? Suka ce, ai, Fatima ce ƴar manzon Allah. Sai ya ce, to ko kun yarda ku ba ni kan ya kwana tare da ni, a kan in ba ku dinari, wasu adadi ko 200 ne, ce dinari 200. Sai suka ga dinari 200 kawai kan ya kwana a wajen kai da safe ka ba mu. Ya ce, a to kawo ga kan nan, tafi da shi. Sai ya tafi da shi, ya shafa masa turare, ya ta addu'a, yana cewa, kakanka ya zama mai ceto na. Kashe gari ya zo ya ba su kan, ya ba su wannan kuɗi. Da suka kama hanya, Allah ya mai da kuɗin toka, ya murmushi kuɗin da ba su amfana da shi ba kenan. Har wallahi kuma sun yada zango a wani daira na wani ba nasare shi ma, har yake ce masa, to ya aka yi muku wannan aiki? Ku ba tsarkakan bayi ba ne, ya za a yi to a yi muku irin wannan? Sai ya ce, a wurinku ba ainihin an kashe Isa Almasihu ba ne? Sai ya ce, hakan. To da kashe shi yana nufin ba yana kan gaskiya ba ne? Ya ce, akan gaskiya mu, to aka kashe mu. Wannan ya yi mishi abin da ake lizimta mutum da abin da ya dalishi. Don haka su a wajen kiristoci suna ganin Husain ya yi kama da Isa. A cikin ziyaran Jabir bin Abdullah, ya kamanta Husain da Yahaya ɗan Zakariya. Ya ce mashi, ya ɗan uwan Yahaya Zakariya, na tabbatar ka tafi akan abin da Yahaya ɗan Zakariya tafi akan. Kuma Yahaya ɗan Zakariya sananne ne a wajen kiristoci, shi ne John the Baptist. Fakam da yau aka kamanta Hussein da Yahaya dan Zakariya saboda jujjukan su an kashe su an cire kansu an miƙa ma mai shishigi an kamar yadda aka kashe kan aka kashe Yahaya dan Zakariya aka ciro kan aka miƙa ma matar sarki to haka aka ciro kan Imam Hussein aka miƙa wa Yazid to kun ga kenan ashe akwai rabita wanda ta sa duk mutum zai kasance yana tare da wannan taro namu in mutum yana da mutuntaka tare da shi to kuma musamman ma idan shi kirista ne don haka ne ma a wannan tattaki aka yi da kiristoci shekarun baya kuma aka har yanzu ma an yi da su to kuma dai ba zan iya amsa ma mutanen nan abubuwa daban-daban ba ban da lokacin amsa musu kwanakin bayan nake cewa ku yi haushi ku ji haushi to kun yi haushi to yanzu gashi 40 mun yi ko in ce ko 40 ne wannan mun yi ko to ku mutu da fushi ku fashe da fushi kuma 40 kun shiga gani kenan adadin yau ya nunnunka na bara na san ina tambayan wa'ansu sun ɗauki ƙidaya wasu sun ɗauki ƙidaya wasu sun riƙa ƙidaya 1 2 3 4 5 sai ya riƙa ƙaruwa kamar misali wanda suka fito ta shiyan Sokoto a jiya kafin su shigo masaukinsu suna ta ƙidayawa sun ga sun shiga da mutum miliyan 1 da dubu miliyan 2 kai afo miliyan 2 da dubu 161 ko da 384 wannan su sun kidaya ne to amma yau kuma sai mutane suka ta dado daban-daban sai zama adadin yanzu ya adadin wanda suka shigo ta hanyar Sokoto sun haura miliyan 3 to waɗanda suka fito daga hanyar Kano tun bayan dasa bam da aka yi ranar Juma'a ya sanadiyar shahadar mutum 23 nan take 16 daga baya kuma aka yi ta samun ƙari har suka kai da 23 to sai ya zama kamar an ce mutane su fito ne sai ya zama na ainihin sai ta ɗaɗuwa suke ni ban mamaki na 'yan uwa ba da yawan 'yan uwa da suke nesa sun ce kar a rabauta ba su sai suka zo suka shiga don su ma ko za a dasa ban su ma su sami shahada to wanda ya fi bani mamaki shi ne na sauran mutane da su ma suka wannan abin ya burge su ma suka shigo suka ce to wannan shi ne addini a kashe ka baka fasa ba sai suka kamo hanya saboda haka daga Kano suna lissafi su ma su ce an kai kaza an kai kaza yanzu dai ya zuwa lokacin da kafin su shigo dai sun kidaya ya kai miliyan 504 to na tambayi ta hanyar Jos an ce ba a gama kidaya ba suna ta kidayawa ban san ko kidayan ya zo ba ta hanyar Kaduna ta hanyar Malumfashi duk ban ji ba amma labarin guda ne kamar yadda na Kano aka nunka sau uku haka nan abin yake ana nunkawa ne sau uku to kun gani ko to tun shekarun baya suke ta hankoro za su dauki matakai akan wannan tattaki da taron 40 kuma matakan kawai guda ɗaya ne za su yi kisan kai shine kawai bara sun dauki aniyan kisan kai har suka ce lokacin da aka taso na Kano suka ce suna wannan mun ji daga meeting din su na jami'an tsaro cewa yadda za a yi a sa musu bomb ne a ranar za su taso sai a ɗauki hankalinsu wannan bam ɗin ya sa sai su koma su yi jana'iza kawai sai ya zama ba za su tako wannan sun faɗi wannan a mitin ɗinsu to bana sun sa bam ɗin inda suka zo da wasu mutane sun daura musu bama bamai a jika suka ingizo su ciki na mutum daya ya tashi na mutum daya bai tashi ba shi wannan da ya tashi ne sanadiyan kamar da ga muku ya kashe mutum 16 nan take ya raunata mutane da dama sannan kuma daga ba wanda akan hanya zuwa asibiti akwai wanda ya cika ana isa asibiti akwai wanda ya cika aka dawo da biyu suka zama sha daga sha suka zama 18 sannan kuma kashe gari aka kawo daya suka zama 19 aka sake kawo ya zama 20 aka sa haka nan kama kama dai ana kawo wanda suka cika har aka sami 23 mun safi jimlan wanda bomb din ya kashe mutum 24 ne amma mun fahimci daya na 24 shine wanda suka daura ma bomb din wanda kansa ya tsalle yayin su mitoti ya fada da dan wani bangare na kirjin sa to kuma sai aka kawo sauran jikin nasa nan ana tsammanin ko cikin shahidan mu ne amma daga baya an gano shine saboda haka zamu ba su kayan su su je su ne ko su labin da su dai su dishi ko za su maida ma baban sa ne ko in baban sa ya gani ya je karba dun da yake shi ma kama shi suka yi suka daura masa amma yana da tsagan bare bare wato da babar bare dayan kuwa wani bafullatani ne shi ma sun kama shi na san lokacin da yake ada aka ga abin ya faru shi da yake ya sance bomb din nasa ainihin mutane sun ta wayansu abubuwa wanda ba su dace ba a lokacin duk da rashin experience da kuma dai da halin da aka shiga sai aka tsaya wai ana mashi interview har wai ana tambayar sa an baka wani abu ne ka sha wai yan jarida ne suke fira shi to lokacin kuma a rude yake amma bayan da ya natsu ya ba da bayani mai na hankali kama shi aka yi ya ci ainihin a lokacin da aka shiga garin su mubi aka kama garin duk suka fita suka koma daji sai baban sai ya ce yanzu mun yi kwana da kwanaki a daji da riga daya saboda ka ko zaka je cikin dare ka debo mana riguna ka shiga daki na kuma kudi akwai kudi ka dauko mana to sai ya ce ga ko cikin dare ya iya zuwa gidan sai ya debo tufafi ya debo kudi amma wajen komowa sai rana ta baci masa sai suka kama shi suka tafi da shi dajin sanbi su suka yi mishi training sannan kuma suka kawo su Kano suka soke su a wani gida kusa da airport kusa da filin jirgin sama sannan ranna aka ce masa yanzu za su je za su kashe shi aka daura musu su biyu aka zo musu kuma an ce masa in bomb din mutum bai tashi ba za a sa hoton shi a ko ina a ce shi dan Boko Haram ne aka kashe shi shi daga maganar da yake ne ya nuna shi an sa masa ne bai nuna shi yana cikin wayannan mutanen ba yana cewa sai suka daura ma sai suka yi man kaza sai suka ce man kaza kaga bai dauka yana cikin su bane shi ma an zalunce shi ne kan wannan wani abu ne sananne sun sha daura-dauran ba mamai akan mutanen da basu gani wani lokaci su dauki kamar a Yola an sa an ga wata mahaukaciya an santa mahaukaciya ta tana haukanta a ci a kasuwa sai aka ganta da jaka sai wani ce wance ya kira sunanta me ya dake ce an ce in shiga cikin mutane ne in bude to shikenan maza aka kwace jaka dai aka an samu an yi sa an warware bai tashi da ita kuma anan Kaduna ma akwai wani yaro da shi ma haka nan aka tsinci gawansa aka ce dan kunan bakin wake ne mahaifiyarsa ta ce lalle yana tarbin kwakwalwa haka suka dauki mutane da hankalin su ko ba hankalin su daura musu injira su wannan ba lokacin wannan bayanin bane na san kun san wannan to shi wannan da ya tabbata mun fahimci shi ma zaluntan shi akai saboda haka muka ce masa yanzu kana iya sanin inda Kano ba amma sai ya fashe da kuka yana roko yace wallahi za su kashe ni ne nuka ce aka koma gidanku ma yace ko ya je kuyin su za su kama shi su kashe shi yace ni ina tare da ku ni ba zan ba ku ba kace to wanda aka turo shi daban ka san dai inda Kano fa yana ta roko yace amana kace to shikenan tunda amana ce za mu rike amana ba za mu mika kai zuwa ga jami'an tsaro ba dun mun san kashe kara su definitely in ya ji hannun su kashe shi za su kuma za mu kai ka wani wuri ka zauna in yayi duk lokacin da ya maka ka tafi idan inda ka ga dama ba tsare ake da shi ba amma za mu yan kokari mu ga kuma wani bai je yayi sadada ya zaga ya je ya kashe shi amma don asani ba mu ne za a yi mana babaro da wata tsiyawai ita boko haram ba. Wane ne ke kashe al'ummar musulmi a Yaman? Wa ke kashe al'ummar musulmi a Iraki? Ba ma ba zan ce ma musulmi ba, don kowa da kowa ana kashewa Iraq da Syria. Wa ke kisa a ko ina ka duba? Kuma wannan ba wani koyon abu ne. America ta ambata, ta ce za ta fake da ta'addanci ta mallaki duniya. Saboda ita ta kirkiro abinda take nan, ba da yake ba samu wanda za su yi masa aiki ba, su suke da kansu. Sojojin America da na Israel suna na kasan nan, kuma suna nan suna tattaunawa da wai jami'an tsaron kasan nan, wai suna kawo tsaro daga wata tsiyawa ita Boko Haram, wanda ba ta san su ne Boko Haram ba wani abu. Maganan kwara ɗaya ce, kisan mutane, kisan kuma na rashin hankali, ba kan gado a samu dandazon mutane kawai a kashe. In kun ce Boko Haram ne, me yasa aka kuka je kuka kashe mutane a masallacin Juma'a na birnin Kano? Sallah haram ne? Me yasa kuka je kasuwan sayar da wayan salula kuka ta da bom? Shi ma yin waya ɗin haram ne? Yanzu kisa ne ake yi ko ta ko'ina, a kasuwa ne, a ofis ne, a kanti ne, a tashan mota ne, a gida ne, a titi ne, duk kisa ake. Saboda haka tunda labarin ne kenan kisa, gara ma ka san akan me aka kashe ka. To kuma kwanan nan kun ji inda DSS suka ba da wai gai gargadi, wai za a kawo hari na ta'addanci a Abuja, kuma za a yi hankoron, za a kai harin ne a masallatai da cocuna, wai kuma za a yi amfani da 'yan mata ne. To don Allah, in ba ka da hankali, mu muna da shi. Don Allah, ina DSS suka san wannan magana? Inda gaske ne sun ji labarin ne, su je su kamo 'yannan mutanen mu, ne me yasa suke gargadin mutane? Su ne za su sa bom din, ba wani ba. Sun yi tanadin 'yan matan da za su ɗaura ma bom su kashe, kamar wannan wanda suka turo mana a hanyar Kano, sun tanadin su ne. Sai su ɗora musu su ingiza cikin mutane su matsa remote control. Ba wata tantama DSS za ta yi wannan kisa. Kuma wanda ya ba da sanarwar isiran responsible in an yi. Ba ku ganin da aka yi wani kisa a wani hotel a Syria wanda ya rutsa da Mustafa a Qad, sai daga baya aka ce wai Isra'ila ta yi gargadi duk Yahudawa wanda ke wurin su bar hotel din. Da aka yi nan ilabin, akwai Yahudawa da suke aiki a wurin su kimanin 5,000, ba ko ɗaya da ya mutu. Harin Faransa da aka kai, babu ba Yahude ko ɗaya da ya mutu. Isra'ila da America suke wannan aiki. Wa ake so a maida wawa? Kuma ko da kuka ga Rasha da Faransa su ma sun shiga, ai sun fahimci take-taken America ne. Suka ga to tunda za ta fake da ta'addanci har su ma ta mallake su, to su ma za su shiga. Ko kuna duk inda suka shiga sai su yi amfani da abin da suke iya amfani da shi. Su dubu dai sun ɗauki addinin mu kayan wasa, da addinin mu suke wasa, wai shine ta'addanci. Wai za a wai wayannan za su kawo addini, ko kuma su kafa wani abin wannan ISIS da suke cewa daga sunansu suka kirkiro Israeli Secret Intelligence Services, shine ISIS sunansu ne, branch ne nasu, shi ya kirkiro wannan, yace wai yana kiran shi wai Islamic State, Israeli State ne. Ko kuna tsammanin shigan ma'arka din nan yana nufin ita su wa'in America tana kare sunna ne, Rasha ta shiga ta kare Shi'a, da Faransa suna kare Shi'a? Inda suka ga za su sa Shi'a da sunna, sai su ce Shi'a da sunna. Inda za su ce musulmi da Kirista, sai su ce musulmi da Kirista. A Central African Republic sai suka ce musulmi da Kirista ke faɗa, wanda faforo ma kwanan nan ya ji, na ji daɗin ganin cewa har ya je masallaci, har ya gaisa da jama'a da liman da sauransu. Amma su suka kai wannan saboda su ɗibi daimon da ke Central Africa, suka haddasa fitinan musulmi da kirista. Mali da suka je gol ne a Mali, da suka je Sudan da suka ga da mai China tana samu za su kori China a wurin, sai da suka ga babu musulmi da yawa a kudancin Sudan din da za su iya hada fada da su, sai suka hada fadan kabilanci tsakanin Dinka da No. Dirigiman kenan ko ina aka ji abinda za su dauka, mu nan ba mu san me suke yi nufi, me suke nufi ba, da wasu wa ma suka hada fada da wani su wa zai suka hada fada, tunda za a je za a ce za a kai hari masallaci da cocuna, ko ga mun to ana fada da wane kenan, da duk addinai ko me ne, kuma za a kai hari kasuwar mobile ana fada da wane, kowa da kowa yana kasuwar mobile, kasuwar mobile na addini ne, ina tambaya ne, ko wani mai addini ya amfani da mobile, an je kasuwar mobile an tada bab, tashin mota na wani addini ne, wane ne za a mai sheshi wawa cewa ana harhari ana kashe mutane ka ce mana wai 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 ana wani addini ne ake, wani addini, addini sai zama kowa da kowa ake kashewa, wace ba kuma in kana da wani ra'ayi na addini kana kashe wanda bai da shi ne, na'am na'am, na sa akwai ɗansu mutane waɗanda ra'ayinsu yana karkata ya zuwa irin wannan, muna musu nasiha da kar su dawo daga su shiga hankulansu, su gane da cewa duk wani mutumin da yake maka da'awa na cewa ɗan uwanka ko ma me ya addinin sa kashe shi zaka yi, to ba addini yake kwa maka, don addini ba ki san kai bane, da annabi da yazo da addini nan ya kashe duk mushrikan Laraba ne da ina addini yake, ba yazo ya sai musu na boton gumaka bane, to sai ya kashe su sai ya kira su har suka musulunta har suka bi addinin, to wannan kenan kisan da suka yi na wannan al'amari, da kisan da suka yi sai ya zama na sakamakon wannan ya karfafa abin ta inda ba su tsammani, don shi Allah ta'ala yana yin abu yadda ya so ne, da sai ya yi da ma'aunin da baka tsammani, naji an ce daga bayanan da suka yi wanda yake ba mu za su ruda ba, wai Boko Haram sun ce su suka yi, dama mun san ba wani Boko Haram, labarin da farko ya fito daga Isra'ila ne, daga nan sai America, in ka duba internet jaridun Isra'ila da America da India su suke ba da labarin, ta ina suka ji Boko Haram din yake, ina ofishinsa a Kano, waye Boko Haram, ina ne headquartersa, ina lamban wayan shugabansu, a ina yake, kawai ban muke ji, ya aka yi kuma da zarin wata magana sai a ji sai a sami bidiyo daga America, in ba su suke wannan aiki duk bidiyoyin da suke duk daga America ake kawo su, to ta Allah ba ta su ba, da suka yi sanadiyan wannan sai ya zama ma sun kamba mu abin ne, to cikin wayawutan da suka yi wai an dinga kai harharen nan kenan, sai an karasar da shi'a, to in wannan ne manufa hankoronku sai mu ce muku, to shikenan kun ga dai sama da mutum miliyan 5,400 suka zo daga Kano, to tunda dan kunan bakin waken ku kamar yadda kuka ce ya kashe mutum 23 ne, kun ga on average duk lokacin da kuka tora dan kunan bakin wake zai kashe kamar mutum 20 ne kenan ko, to kun ga kafin ya kashe mutum miliyan 1 sai kun tura yan kunan bakin wake guda 50,000, to one division kenan a Nigerian Army, Nigerian Army kuma na da division 5 ne kawai, wannan wani officer da muka zauna a kurkuku yake ga mini lokacin da aka kama mu a waƙen Abacha, da aka ce an yi zanga-zanga an bude wuta, sai ya ce mini, shi officer ne ana tsare da shi, sai ya ce mini wanda suka fito zanga-zanga za su kai nawa, sai ni ce ai ba zan sani ba, sai ce kai istimi, sai ni ce akalla 50,000, yace 50,000, yace ce to mu a ka'idanmu in soja mai bindiga zai fuskanci mutane marasa bindiga dole ya zama rabinsu, sai ce mun division guda kenan, ashe ni na ƙara division kenan, division mai kai 50,000 ba 25,000 ne, yace division guda kenan, ai yace su a ka'idansu na soja in soja zai fuskanci soja dole zo su zama adadinsu daidai wadaida, in soja na da bindiga kana wannan na bindiga wannan bindiga to adadin ku ya zama daidai, in ko ba su da bindiga su ko zama rabin su alal akalla san saboda haka yace 50 ba su ba da iso su fuskanci 50 to kaga kenan in dan kunan bakin wake kana bukatan 50 din ka kashe miliyan guda kaga kana bukatan 200 kenan din ka da 50 din ka kashe miliyan 5 kenan saboda haka dan kunan bakin waken guda nawa kuka kama ko kai matarbiya ballan san ba wani dan kunan bakin wake mutun ne suke kamawa innocent bai san hawa bai san sauka ba su daura mashi da bomb su injiza shi to kun ga ta Allah ba ta ku ba sai ya zama sanadiyan wannan ne ma mutane suka bumbunto suka sai gashi sai ga taron da muke gani kuma insha Allahul azim kun dunga ganin wannan taron kenan to sai suka da suna cewa to za su kai hari suna hankoran ranan karshe ne in ana shigowa cikin garin zari za su aiko da masu ba amfawa mai jiya na ba da bayani yanzu su cikin abin da suka ce za su yi hadda za su sa jarka na sai da Petrus su aje a gefen hanya alhali bam ne sai su matsar motin ana wucewa to kuma yanzu jiya kuma na ji wani labarin da suka ce to in har taron ma an yi shi successfully to in za a koma za su sa ma waɗanda suke komawa gida bam kuma wannan wanda ya ga mana soja ne mai uniform don a wajensu aka yi meeting aka ce za a yi which means mun san waye ke sabon mun san waye ke sabon don hanyar Kano ma an gansu da uniform din su suna haƙa rami to bare ma sun daddasa a hanyar Kaduna duk aka kakkauce mu ranar da suka daddasa din har aka iso to insha Allahu alazim za mu yi taron mu lafiya kuma insha Allah muna roƙon Allah Allah ya mai da kowa gida lafiya su kuma masu wannan mummunan aniya Allah ya mai da musu mummunan aniyan su a kawo kansu to na dade ina magana ban so yanzu ma na rike ku da nayi kamar awa daya don na so a ce ainihin na fara magana nan 12 ne da sai in kare karfe daya gashi na fara 12 da kamar 20 yanzu har na dan dora 20 din ma da dan dore saboda haka ba dun na gama ba zan yanke magana muna fata Allah ta'ala ya samu ajerin waɗanda suka yi tattaki zuwa Karbala muna roƙon Allah ta'ala ya sanya mu a cikin kamar yadda hadisin manzon sa yake cewa man ahabba qauman kushira ma'ahum Allah ya tashe mu da tare da Imam Hussein da iyalan Hussein da sahabban Hussein kuma kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yake cewa man ahabba amala qaumin ushrika fi amalihim wanda yaso aikin mutane za a gwama shi a aikin su muna fata Allah ya gwama mu a wannan aiki da suka yi na saukar dare muna roƙon Allah ta'ala ya sa shahidan mu waɗanda aka kashe Allah ta'ala ya tashe su a tare da shuhada din da aka kashe a Karbala muna roƙon Allah ta'ala ya ba iyalansu dauriya wani abu da ban faɗi ba detail za a faɗa wani wuri insha Allah za mu yi zama na musamman domin tuna wa'annan shuhada din a ranar 40 din shahadar nasu insha Allah a nan Darul Rahma duk cikin za a business a Darul Rahma kusa da inda aka business shahidan Qudus kuma iyalansu suna nan a nan tun shekarun jiya sun iso tare da su za a yi jana'iza yanzu sannan kuma insha Allah a wuce wajen yin rufe su insha Allah sannan kuma bayan kwana 40 da lokaci daga juma'an da abin ya faru insha Allah za mu yi zama na musamman za a ji bayani don a cikin wa'annan adadi za ku cewa ainihin kamar su 23 din nan kamar rabin su yara ne kuma har akwai yayan gida daya tun da yake tafiyan masu tattakin suna yi a gari gari ne saboda haka in ka ga mutum zaka ga tare da shi akwai ɗansa kusa da shi kuma ban yi magana dangane da akai waɗanda aka ji ma rauni ba wanda aka ji ma rauni suna da yawan gaske akwai wanda aka yi musu dan aiki dan karami suka dawo suka ci gaba da tattakin su akwai kuma wanda aka yi su asibiti aka kwantar da su aka yi musu aiki suka warke suka dawo suka bi tattaki akwai waɗanda kuma likitoci suka ce bai kamata su taka ba su ma sun zo suna nan yanzu an kawo su nan sun an ce a rika observing din su don ba san ko wani abu ya taso ba amma sun zo nan sun zauna a Husainiya yanzu ma suna nan tare da mu saboda haka ba wanda ya aka ji ma ciwo wanda ba muna tare da shi anan bane sai wanda ciwon ya tsanani wanda yake har yanzu ba a sallamo shi asibiti amma duk wanda aka sallamo duk sun zo kuma har wala yau akwai labarin cewa an yi hadarin mota wanda ya rutsa da wasu ƴan uwa da suka taso daga jama'ari irin motar da ake ce ma Gol ta je tai karo da su su suna bin hanyar su dama din su wata trailer tana bin hanyar shi mai Gol din sai ya shiga hagu baya gani ka san su suka yi wannan irin gadari din nan su shiga overtaking ba su ga gaban su ba sai ko suka yi arba da shi akai gaba da gaba to duk shi wannan mai golf din ya kashe kansa da duk fasinjojin da ya dauko kuma a cikin motar da su ƴan uwa suke driver da yaron mota daya sun rasu nan take kuma akwai wani dan uwa daya daga baya kuma wani dan uwa ya saki cikawa daga baya ma wani ya saki cikawa saboda ka su uku an koma da su jama'a da garin su an musu jana'iza a can har wallahi akwai an sami mace-macen jarire guda biyu daga hanyar Jos daga Pambeguwa daya wani yaro daga wani gari ana ce mashi dan Anacha jihar Taraba daya kuma wata yarinya daga Yalwan Shandam cikin jihar Plato duk cikin su ƴan shekara ɗaya ɗaya ne jarire sun rasu sakamakon rashin lafiya to su ma za a sa su a cikin wanda za mu yi musu sallah insha Allah su 23 shahidai da kuma su waɗannan jarire guda biyu kuma duk dai za a yi business insha Allah a Darul Rahma insha Allah Allah muna roƙo Allah ta'ala ya maimaita mana daga ina to shi kenan yanzu ake gaya min kuma an samu wani jaririn kuma shi ma daga dai hanyar Pambego din sun zama jarirai uku kenan haka ba rai kasance an sami jarirai biyu ta nan da kuma wata yarinya daga hanyar Kano suka zama su uku jarirai biyu da ita yarinya ta dan daga kamar 'yan shekara 6 haka to Allah ta'ala ya rahamshe su Allah kuma ya maimaita mana ya nuna mana waɗansu arba'inoni din insha Allah cikin koshin lafiya da yarwan arziki wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyibin tahirin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.